ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bayan haka ina yi wa ‘yan uwana mata masu albarka da muka haɗu a wannan masallaci mai albarka na Usman bin Affan sallama ta addinin Musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A yau mun haɗu a wannan safiya ta Litinin 5 ga watan Ramadan, hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara ta 1444, wanda shine daidai da 27 ga watan uku shekara ta 2023 miladiya, a karo na biyu domin gudanar da wannan majalisi da aka fara shi jiya, wanda idan ba a manta ba jiya mun kwana a aya ta biyu a cikin wannan sura mai albarka, suratul Nur, inda lokaci ya cimmana ba mu kai ga cimma abinda muke so mu cimma ba bisa abinda malamai suka ambata a ƙarƙashin wannan tafsirin wannan aya. Da haka insha Allahu ta'ala a yau za mu dora daga inda aka baya malama. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات
tabbatar da samuwarsa da kuma ayoyi wanda Allah Maɗaukakin Sarki ya saukar da su wanda suke kunshe da hukunce-hukunce. Hukunci na farko da Allah Maɗaukakin Sarki ya fara saukarwa a cikin wannan sura shi ne az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Hukunci na abin da ya shafi mazinata da kuma irin haddi da shari'ar Musulunci ta yi umarni da a yi musu. Ƙarƙashin tattaunawa a kan az-zaniyatu waz-zani fajlidu, mun kawo asar da malaman tafsiri suke kawowa a ƙarƙashin tafsirin wannan aya, wanda yake tabbatar da cewa wannan hukunci a nan ana magana ne a kan mazinata wanda ya kasance ba su aure ba, ma'ana matasa wanda Allah ya jarabce su suka fada irin wannan aiki kafin su kasance a cikin ƙarƙashin inuwa ta aure. Sai kuma muka kawo hukunci wanda yake ya shafi waɗanda suka taɓa kasancewa a ƙarƙashin igiya ta aure bisa abin da yake ya tabbata daga hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da kuma aya wadda akan daidai wannan gabar lokaci ya cimmana wurin kawo asar wanda suke tabbatar da cewa lallai akwai ayar da Allah madaukakin sarki ya saukar wanda take kunshe da hukuncin jefewa ga waɗanda suka aikata laifi na zina alhalin sun kasance masu aure wanda mun kawo asar gurin guda uku wanda har suka kawo nassin wannan aya da kuma wannan aya ta kasance ne a cikin suratul ahzab kamar yadda asar na Ubay bin Ka'ab radiyallahu anhu ya nuna cewa ta kasance a cikin suratul ahzab to wannan shine a takaice abinda muka tattauna akan shi jiya yabba wata matsala ne muhimmanci da malamai suke tattaunawa a ƙarƙashin wannan aya ita ma shine akwai malaman fiqh waɗanda suka tafi akan cewa shi wanda yayi aure ma'ana muhsan idan ya aikata laifi na zina to ba jefewa kadai za a yi mishi ba suka ce sai an yi mishi bulala tukunna sannan a jefe shi wanda wannan su ma suna da dalili akan haka din bayan duba da dalilan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya jefe matar wannan mutumin wanda dan sa ko hadimin sa yayi zina da matarsa shi da yake bai yi aure ba sai ya kasance an masa bulala kuma an killace shi ko an bar da shi daga gari tsawon shekara guda ita kuma manzo Allah ya ce a je a tambaye ta idan ta yi itirafi to za a yanke mata hukuncin jefewa sannan bayan nan akwai riwayar da ta zo ta Ma'is da al-Ghamidiyya duka waɗannan ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni da a jefe su amma babu wani dalili wanda ya nuna cewa waɗannan guda uku da aka buga misali da su annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni da a yi musu bulala sannan aka jefe su dan haka bisa wannan sai malamai wanda suke su ne jumhurin malamai suka tafi akan cewa jefewa kadai shine hukuncin muhsan amma wasu malaman sai suka tafi akan cewa lallai sai an yi mishi bulala sannan a jefe shi wanda Imam Abu Hanifa a cikin dai manyan mashahuran mazhabai guda hudu da ake amfani da su a yanzu shine kadai ya tafi akan wannan ra'ayin yana kafa hujja da hadithin Amirul Mu'athar da aka kawo akan Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu inda yake cewa an zo da wata mace sunanta Shuraha gurin sa akan cewa ta yi laifi na zina kuma matar aure ce sai Ali ibn Abi Talib yayi umarni da ayi mata bulala a ranar Alhamis a ranar Juma'a kuma aka jefe ta sai yace jalattuha bi kitabillahi wa rajamtuha bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace nayi mata bulala bisa hujjar abinda Allah madaukakin sarki ya saukar a cikin littafin sa sannan kuma na jefe ta bisa abinda yake ya tabbata daga sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kamar yanda na faɗa jumhurin malamai malikiyya Shafi'iyya Hanabila sun tafi akan cewa jefewa ne kadai hukunci da yake akan wanda yake mai aure ya aikata wannan laifi abu mai muhimmanci da wannan gaba bai kamata mu gushe ba sai mun tunatar da juna shine a farkon musulunci Allah madaukakin sarki ba jefewa ya sanya cewa shine hukunci na zina kai tsaye ba Allah madaukakin sarki ya tanadar da wani hukunci kamar yanda jiya idan ba ku manta ba a ƙarshen maganar da muka tsaya shine akan shafewa da ake yi wa hukunce-hukunce na shari'a a wasu lokuta muka ce akan iya saukar da aya daga baya Allah madaukakin sarki ya shafe hukuncinta ya shafe karantata akan iya saukar da aya a shafe hukuncinta a bar karantata akan kuma iya saukar da aya a shafe karantata amma ne a bar hukuncinta dan haka daga cikin irin waɗannan ayoyi wanda Allah madaukakin sarki ya saukar karanta su an bar mana shi har yanzu muna ganin su a cikin alqur'ani amma an shafe hukuncin su shine hukunci na farko da Allah madaukakin sarki ya fara saukarwa na abin da ya shafi zina wallati ya'tina al-fahishata min nisa'ikum fastashhidu alayhinna arba'atan minkum فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا Allah madaukakin sarki yake faɗa mana a cikin wannan aya waɗanda suka aikata alfasha daga cikin matayenku to hukuncin su shine idan har an tabbatar da shedu guda hudu cewa sun aikata wannan abin fa amsikuhunna fil buyuti to ku kame su a cikin gidaddaji ma'ana ba su ba fita hatta yatawaffahunna almaut har sai mutuwa ta riske su rifewa a gida kirba ta ba unguwa ba ta ba zuwa ko ina ta zama an mata kurkuku a cikin gida sai Allah ya ce aw yaj'al Allahu lahunna sabila, ko Allah madaukakin sarki ya samu musu da mafita akan haka din. Wanda bayan wannan aya da Allah madaukakin sarki ya saukar, asar ya tabbata daga Ubad bin Samit radiyallahu anhu, inda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce khudhu anni khudhu anni qad ja'ala Allahu lahunna sabila, ku karba daga gare ni ku karba daga gare ni, Allah madaukakin sarki ya saman musu da mafita. Inda dama can Allah ya ce me aw yaj'ala Allahu lahunna sabila, ko Allah ya saman musu mafita. To ga mafitar al bikru bil bikri جلد مئة وتغريب عام. إذن يكسنشي ليفن أن الفاشر زنام أي كتاشي تو متاشي دا متاشي أو النسوك أي كتابة تبع أو ريبه كنتن سشيني أي مسبولا لا غداء ريكما كوريسو دا غريكو دا إيريا دا سكي رايوا دن يزمن توتا أقوبا شي أغريسو سوانشي كارادايا سننكم والسيب بالسيب جلد مئة والرجل shi kuma abin da ya shafi wanda yake ya taba yin aure, to za a yi mishi bulala guda 100 da kuma jefewa. Bisa wannan riwayar ita ma malaman kamar inda nace Imam Abu Hanifa shi ya tafi akan cewa za a hada hukunci biyu, sun kafa hujja da irin wannan riwayar. Amma kamar yadda na fada dazu, zance mafi rinjaye a gurin malamai shine kasancewar a jefe mutum kai tsaye, wanda shi ne ya dace da aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ba ɗaya ba ba biyu ba. To sai abu na gaba, ko matsala ta gaba da malamai suke kawowa a ƙarƙashin wannan aya shi ne da Allah maɗaukakin sarki ya ce az-zaniyatu waz-zani, mazinaci da mazinaciya, ma'ana wanda aka tabbatar da cewa sun aikata, tunda Allah ya kira su da wannan sifa ta aikin da suka aikata. To ya ake tabbatar da mutum ya aikata wannan laifi kafin ma a kai ga yanke mishi hukunci? Shine abin da ke akwai ana tabbatar da wannan laifi ne ta ɗaya daga cikin hanyoyi kamar haka. Hanya ta farko shine me thubutu shahadatu arba'atu rijal, tabbatar da shaida ta hanyar a samu shaidu guda hudu mazaje waɗanda suke masu hankali, ƴaƴa ba bayi ba, za su yi shaida su ba da labarin abin da ya faru iri ɗaya sat a yanayi guda, ta yanda da za a zo a samu mutum uku su zo su ce mun ga wance da wani sun aikata wannan laifi a gidan wani ko a gidan wance da safe a yanayi kaza a yanayi kaza, su ba da labarin nan su uku akan yanayi guda. Dai idan na hudun ya zo ya ce ni ba da safe na gansu ba da daddare na gansu, shaida ta rushe. Wanda wannan sai ƙara fito mana fili da irin yadda shari'ar musulunci take kula ta sanya shingaye na musamman akan tabbatar da irin wannan laifin, saboda yanda yake da alaƙa da mutunci da addinin ɗan adam musulmi. Don haka shaidu guda hudu shine hanya ta farko, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce fastashhidu alaihinna arba'atan minkum. Kazalika a cikin wannan sura wanda ayoyin za su zo nan gaba, walladina yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada, guda hudun nan dai laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada, dan haka shaidu guda hudu ake nema su ba da tabbataccen yanayi wanda babu sabani a tsakanin su akan cewa sun ga wannan laifi ko sun ga wannan abin da aka aikata. Hanya ta biyu shine al-i'tiraf ko al-iqrar, mutum ya tabbatar ya faɗa da bakinsa cewa na aikata wannan laifin da karan kansa ba tare da tirsasawa ba, kuma ya faɗa da lafazi wanda yake tsare shi, ma'ana lafazi da ba wai kinaya ba, na aikata kaza, da kansa ya faɗi kalmar wadda take tabbatar da wannan yanayin ba tare da ba da kalmomi wanda suka iya ɗaukan ma'ana guda biyu ba, ko kuma kalmomi waɗanda ake ce musu a Hausa kamar jurwaye da kamar wanka, ko jumla ne harshen damu, ka faɗa za ka iya ɗaukan kaza za ka iya ɗaukan kaza, ba haka ba. Sai ya tabbatar ya faɗa da bakinsa da cewa ga abin da ya aikata zahira, to da irin wannan i'tirafi ake yanke hukunci. Malamai kuma sun yi ikhtilafi akan abin da ya shafi adadin i'tirafin da mutum zai yi. To shin idan mutum ya faɗa da bakinsa to ɗaya tak ya ce na aikata kaza, shikenan za a yanke mai hukunci, ko kuma sai ya nanata bisa wani adadi na musamman? To a nan wani bangare na malamai sun tafi akan cewa lallai ne mutum ya shaida da kansa cewa ya aikata so hudu, bisa kwatantawa da cewa ai a gurin tabbatarwa ma shaidun guda hudu aka ce a kawo. Da haka sai suka ce faɗar ma sai ya nana ta so hudu ya tabbatar wa da kansa cewa ya aikata wannan laifi so hudu tukunna sannan sannan suka kara kafa hujja da hadisin da Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka fitar da shi a cikin littafin su inda Abi Huraira radiyallahu anhu yake cewa wani mutum ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin masallaci sai ya je gurin manzon Allah sai yake ce mishi ya rasulullah inni zanai ya manzon Allah na aikata zina sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya juyar da kansa ma'ana kamar yana kautar da kansa daga wannan magana ya kuma dawowa ta ɗaya bangaren ya ƙara nana ta mishi har sai da aka yi haka karo hudu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mishi kai kan ko kana da taɓin hankali ne a bika junun ko kwakwalwarka ta samu matsala ne sai ya ce mishi ya rasulullah kwakwalwa ta lafiya tsalau take ba ta samu matsala ba a cikin hayyacina nake sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to shin kana da aure ma'ana ka taɓa yin aure sai ya ce eh sai manzon Allah ya yi umarni da hadisin shi bisa wannan aiki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi mawa wannan bawan Allah sai suka ce dole sai mutum ya tabbatar wa da kansa shedin nan guda hudu ma'ana ya maimaita da shedar kansa da ikirarinsa cewa karo hudu ya aikata wannan sannan za a yanke mishi wannan hukunci wani bangare kuma na malamai suka ce a'a idan dai ya faɗa ko so ɗaya ne tak kuma ya tabbatar da cewa din ya aikata kuma da lafazi sarihi ya faɗa ma'ana lafazi wanda yake na kai tsaye to za a yanke mishi wannan hukunci domin a wacce riwaya ta waɗannan larabawan ƙauye ji wanda muka karanta jiya da suka zo wanda shi ne ɗan yake magana cewa ɗansa hadimi ne a gurin wannan kuma sun aikata zina da matar ubangidan nasa annabi sallallahu alaihi wasallama tambaya ɗaya yayi bai ce maimaita kuma maimaitawa wannan yaron ka aikata ba a so ɗaya ya faɗa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zartar da hukuncin kamar yadda da ya tura a je gurin matar a tabbatar ita ma bai ce a maimaita so hudu sannan idan ta tabbatar za a yanke mata da wannan hukunci wannan duk yana daga cikin dalilai waɗanda suke malamai daga dukkanin ɓangarorin nan guda biyu suke kafa hujja da su akan abin da ya shafi adadin da mutum zai yi iktirafi a kansa wanda da shi ne za a yanke mishi wannan hukunci amma dai kamar yadda malamai suke faɗa akwai abin da ake ce mishi fita daga rudani akwai kuma abin da ya fi inganta da haka abin da ya fi fitarwa daga rudani da kautar da matsala shi ne mutum ɗin ya maimaita ta iya yiwuwa ma a wurare daban-daban ma'ana ba a majalisi ɗaya ya ce nayi ba watakila da safe idan ya faɗa ya ce yayi da daddare ma a kuma wani anya ta tantance kuwa abin nan da ya faru abin da ka faɗa ɗin haka ne a kuma tambayar sa saboda ne a yi ƙoƙarin a tabbatar da cewa ta iya yiwuwa watakila ba abin da ya aikata ba kenan kai tsaye ya yunkuri aikatawa amma ya razana ya firgita wannan ya sa shi yake ganin kamar ko ya aikata ko tsananin yanda yake tsoron Allah madaukakin sarki da kokarin ya samar wa da kansa mafita ta hanyar da Allah zai gafarta mishi abin da ya aikata ya sa shi ya furta haka da haka sai suka ce fita daga rudani al-ahwas shine a maimaita din amma wanda ya fi zamantowa rajihi shine koda so ɗaya mutum ya faɗa to ya isa ya kai ga cewa lallai a yanke mishi wannan hukuncin matukar ba da kansa ya zo ya tarajihi ba idan aka samu mutum da kansa ya ce ya aikata kuma daga baya sai ya dawo sai ya ce ni fa ba haka ne ba to ba a da hukunci ba a da damar da za a yanke mishi haddi wannan shine abin da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta tabbatar domin idan ban manta ba akwai ɗaya daga cikin waɗannan guda uku da muka ambata da zaman sa Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni da a je a yanke musu wannan hukunci na jefewa an je an fara zartar da wannan hukuncin yayin kurun guduwa saboda tashin hankalin da ya riska a wannan abin yana kokarin ya musanta abin da yayi kuma suka zartar mai da hukunci ne suka dawo suke gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce ina ma ba ku jefe shi ba kun bar shi ya tuba watakila Allah ya yafe ni dan haka wannan sai mu fahimci cewa shari'a ba wai kai tsaye take ba da dama ko take faɗaitar da cewa lallai a yanke irin waɗannan hukunce kai tsaye ba akwai matakai idra'ul hudud bishubuhat a yi ƙoƙarin a ba ma wa yanke hukunci na haddi kariya daga dukkanin abin da zai iya zamantowa shubha ne sai an ga abin ya fito tar sannan za a tartar da wannan hukunci akwai abubuwa masu muhimmanci a ƙarƙashin wannan lafazi na azzaniyatu wazzani fajlihu kafin mu shiga maganar fajlihu malamai suna lura da abubuwa ko hikimomi da Allah madaukakin sarki ya adana a cikin lafuzza na alqur'ani ta hanyar in nau'in kalmomin da wuraren da aka yi amfani da su kai daidai da ta'awo kalma a farko da jinkirta ta malamai sukan yi kokarin su fahimci menene abin da Allah madaukakin sarki ya sanya na hikima a ciki naka a cikin az-zaniyatu waz-zani Imam al-Qurtubi rahmatullahi alayhi yake cewa Allah madaukakin sarki bai wadatu da kiran az-zani kadai ba kamar yanda yake a cikin alqur'ani ko ayare na addinin musulunci akai magana akan jinsin maza to mata suna shiga cikin wannan umarni sai fa an samu abin da ya tsame su daga ciki da haka anan da Allah ya ce az-zaniyatu waz-zani sai Imam al-Qurtubi ya ce Allah madaukakin sarki bai kadai tu da kiran kadai az-zani ba ma'ana shi kadai saboda kar ma wani yayi zaton cewa wannan hukuncin kadai namiji ya shafa banda mace ma'ana dan a yanke duk wani nau'i na hanzari da dan adam zai iya kawo wani kokarin samun mafita ko gujewa aikata wannan hukunci shi sa Allah madaukakin sarki ya kira su su biyun baro baro dan ka gane abin da yake kan shi abu shine dai abin da yake kanta na hukuncin da Allah madaukakin sarki ya saukar a wannan aya kazalika daga cikin abubuwa da malamai suke fada shine da Allah madaukakin sarki ya ce az-zaniyatu waz-zani bai ce az-zani waz-zaniyatu ba sai ya fara kawo mace suka ce akwai abubuwa na lura a cikin wannan sigar da Allah madaukakin sarki ya fitar a wannan lafazi abu na farko suka ce wannan kiran mace a farkon wannan kalma ko a farkon wannan umarni saboda mace ita ce dalilin da yake bayuwa zuwa ga aikata zina a karo na farko da irin shigar da za ta yi da irin watakila kwalliya da ado da tsawa da turare da koma menene da za ta yi da irin yadda za ta yi amfani da kalmarta ko sautinta gurin jawo hankalin namiji zuwa gare ta da haka sai Allah ya fara ambatatta saboda ita ce kofar fitina sannan suka kuma cewa yana daga ciki wanda Imam Ibn Ashur rahmatullahi alayhi ya fitar da wannan fuskar a cikin tafsirinsa inda ya ce abin da ya sa aka fara kiran sunan mace saboda ita ta ba da kai sannan buri bai hau ta yanda da za a samu wata mace za ta yi yunkurin ta ba wa kanta kariya akan wannan abu da za a aikata mata iya bakin kokarinta abin ya kubce ta gagara iya cetar kanta har aka aikata mata ta bisa karfi to babu haddi a kanta a kan shahadi ne da haka sai Allah ya fara ambatatta dan ta gane cewa ita ce idan ta ba da kai ta ba da dama za a aikata wannan har haddin ya hau kanta amma idan ta yi kokari ta yi yunkuri iya bakin kokarinta na kare kanta da kuma aikata wannan to hukunci ba zai hau a kanta ba kamar yadda malamai suka tafi a kanta da haka wannan ita ce fuska ta biyu na farko kasancewar ta kofar wannan al'amari da abin da za ta aikata na biyu kuma kasancewar sai ta ba da kai sannan bori zai hau na uku suka ce kasancewar abin da ya shafi sha'awa da makamantan waɗannan al'amura ya fi ƙarfi a ɓangaren mace sama da ɓangaren namiji da haka sai Allah ya fara da ita saboda ya ga ta samu sako na musamman da cewa ta ba wa kanta kariya gurin yi wa wannan ɗabi'a ta ta iyaka ta yanda ba za ta ja ta zuwa ga aikata abin da yake na haramun ba wanda wannan shi ma fuska ce mai ƙarfi a cikin sanin ɗabi'a da halayya ta ɗan adam ta iya yiwuwa yanda mace al'amari irin wannan yake zamantowa ya sa ta a tsaka mai wuya kuma bisa rauninta ta kasa rike ƙarfin abin da yake damunta namiji ya fi ta samun wannan ƙarfin saboda ita tana da ɗabi'a ta rauni kuma cikin fuskar da suka fitar akan wannan wanda zai ƙara fito mana da abin fili suka ce da Allah madaukakin sarki ya tashi zartar da hukuncin abin da ya shafi sata Allah ya ce was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma da wanda yayi sata namiji da wadda ta yi sata mace a nan kuma ya ce az-zaniyatu waz-zani maznaciya mace da maznaci namiji sai muka ga akwai bambanci karara a nan an fara kiran mace a can an fara kiran namiji sai suka ce a can Allah ya fara ambatan namiji saboda abin da ya shafi sata abu ne da yake buƙatar ƙarfin hali da jarumta da rashin tsoro da tara'ara da ta wannan ɗabi'ar namiji amma a nan wannan abu ne da yake da alaka da rauni da ƙarfi na sha'awa wannan kuma ɗabi'ar mace ne sai Allah ya sanya kowanne a cikin su a makamin da yake ya fi zamantowa shine na farko kafin dan uwansa dan haka a nan gurin sai suka ce kasancewarta al'amarin ya fi ƙarfi a gare ta shi sa Allah madaukakin sarki ya fara kiranta a nan daga cikin fuskoki suka ce kasancewar zina a cikin wancan lokacin da Allah madaukakin sarki ya saukar da ayoyin nan ya fi yaduwa a cikin mata kuma su ne ma masu raba goren gayyata na musamman zuwa ga kiran maza domin aikata ta in na ce goren gayyata ba ina nufin siyawo su kai cingam da alawa ba sai ina nufin irin yanda jahilai a yanayi na jahiliya kafin zuwan musulunci ko a farkon musulunci suka kasance mata waɗanda suke masu zaman dadiro ko karuwai sukan sanya wata alama ta musamman a gidajensu ko a kofar gidansu duk wanda ya zo wuce zai gane nan gidan fa akwai wanci nan gidan akwai wanci saboda tsananin yanda suka dauki wannan al'amarin ba komai bane ba a irin wanda suka siffanta da wannan ɗabi'a wanda dama tun a jahiliya masu wannan ɗabi'a ba mutane bane waɗanda suka samu shaida ta kirki ko kuma zuriya wadda take mikamewa da sanin mutunci dan haka sai suka ce Allah ya fara ambata azzani saboda wa'incan mata da suka siffanta da wannan sifa din fuska ta ƙarshe da malamai suke kawowa wanda ita ce ta biyar akan cikin hikimomi da Allah madaukakin sarki ya fara ambata mace akan hukuncin nan shine kasancewar mace wannan laifin a gare ta ya fi zama abu kunya sama da namiji kuma wannan abu ne da ba sai mun yi fashin baki a kansa ba ko a cikin rayuwar mutum yanzu da muke zaune za a samu namiji ya aikata irin wannan alfashir mace ta aikata irin wannan ya fi zamanto mata abin zinɗe abin nuni abin kyama a cikin al'umma idan ya kasance ta aikata haka kamar yadda ya fi zamantowa ita ce ta fi cutuwa sama da namiji saboda ko ba komai akwai wani abu da ake ce mishi samun juna biyu sa'ilin da aka samu wannan to ita fa wannan ita ce tashin hankalin ta ya tashi mai sauki ne in za a zo tantancewa ta cewa da ne ya sille ya bar maganar ita kuwa wannan illatuwa da aibu yana haka mu kalli wannan fuskoki da malamai suka fitar guda biyar wanda na dauko mana su ne saboda zamani na mata dan mu ƙara fahimtar illar da take cikin aikata irin wannan laifin ga mace da kuma yanda al'amura na shari'a suke tafiya bisa hikima da cewa lallai Allah madaukakin sarki duk abin da ya sanya a cikin alkur'ani to akwai hikima ta musamman ta ambata shi sai dai ya rage da wanda Allah madaukakin sarki ya sanar ya san wannan abu wanda kuma Allah madaukakin sarki bai fahimtar da shi ba zai gane Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa fajlidu kulli wahidin minhuma mi'ata jalda ayyuwa kowane ɗaya daga cikin su bulala guda 100 ma'ana waccan matashi da waccan matashiya wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah kada ya kasance lokacin da kuka zo zartan musu da wannan hukunci ko zartan musu da wannan haddi da Allah madaukakin sarki yayi umarni da ku yi ya kasance kun ji tausayin su zuciyar ku ta raurawa game da su raurawar da za ta hana ku zartan musu da hukuncin Allah madaukakin sarki ko dai ta hanyar aqiyin wannan hukuncin yanda aka yi umarni sai a ce ka wance wallahi abin tausayi laifin nan da ta aikata duk ta yi nadama kalli yadda ta yi bulalan nan kawai ku rage mata a yi mata guda 50 ba wanda yake da ikon wannan ko kuma ka zo ka riƙa ji a zuciyarka kamar kana tuhuma ko kana jin ba daɗi a kan abin da Allah madaukakin sarki ya hukunta na hukunci wannan shi ne irin nau'in rafa ɗin da aka ja hankalin muminai da kar su aikata wala ta'khudhukum bihima rafa amma tausayi wanda yake na ɗabi'a wanda yake na musulunci tsakanin musulmai ƴan uwan juna wannan ba shine irin nau'in tausayin da Allah madaukakin sarki ya hani da shi a cikin wannan ayar ba wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi gurin zartar da hukuncin Allah madaukakin sarki in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in fa har kun kasance kun yi imani da Allah madaukakin sarki kuma kun yi imani akwai wata rana wai ita ranar ƙarshe ranar sakamako ranar da Allah madaukakin sarki zai yi wa bayi hisabi bisa abin da suka aikata a cikin gidan duniya da ya samar da su domin manufar su bauta masa idan kun yadda akwai wannan ranar kuma kun yadda akwai samuwar Allah to kada ku zo ku sauya abin da Allah madaukakin sarki ya saukar na hukunce-hukunce ko na iyakokinsa da ya shata yayi umarni da abi saboda wannan yana cin karo da cikar imanin ku da kuma yaddar ku da cewa akwai ranar sakamako wanda ya yadda akwai Allah kuma ya yadda Allah shi ya shar'anta kuma ya ce abu abin da ya shar'anta kuma akwai ranar da zai tantance wannan abin da ya shar'anta din ga yanda bawa yayi aiki da shi ko ya aikata da shi ba zai aikata abin da yake mummuna ba ko abin da yake ya kauce wa hakan nan matukar yana da cikakken imani ga Allah madaukakin sarki da kuma wannan rana sai Allah madaukakin sarki ya ce wal yashhadu azabahuma ta'ifatun min almu'minin sa'idin da aka tashi za a yanke musu wannan hukunci to ya zamanto fal yashhadu azabahuma ta'ifatun min almu'minin asamu wani yanki wata kungiya ta mu'minai su shaida wannan hukunci da za a zarta musu ma'ana ba daki za a shiga a kulle ba daga me laifin sai mu yanke hukuncin a'a lallai ne a samu wanda za su shaida wannan hukunci da za a zarta musu malamai suka ce da abin da Allah madaukakin sarki ya zarta akwai hikima a cikin sa suka ce idan ya zama na cewa an yi musu a gaban mutane a gaban wata kungiya wani adadi wani yanki na jama'a akwai abubuwa guda biyu muhimmai da za su samu abu na farko shine su karan kansu za su kara kyamatar wannan laifin za su kara jin cewa sun yi abin alatir yanzu gashi naji kunya a gaban wane da wane da wane sun san abin da na aikata wannan sai ya bayu zuwa gami su gyara halin su da dabi'un su da kokarin kaucewa aikata haka sa'ilin da su kuma bangaren wanda suke kallon wannan abin ma'ana ta'ifa din nan da Allah ya umarni ai a gaban su su kuma sai su wa'azantu sai su fadaku sai su gane eh ana fa yanke hukunci ni ma idan nayi za a yi sannan kuma ta iya yiwuwa a cikin zukatan su su ji nau'i na rahma din wanda ba ita ce Allah madaukakin sarki ya hane su ba ta hanyar su ji tausayin cewa lallai sun shiga rarabawa sun fada mummunan aiki sai su taya su da addu'ar Allah ya yafe musu dan haka wannan duk yana cikin hikimomi na cewa a kawo wannan adadi na musamman su gani wanda wannan adadi malamai sun yi sabani akan adadin mutane din wanda Allah ya ambata da ta'ifa da za su shaida wannan hukunci da za a zartar akwai malaman da suka tafi akan cewa ya zamanto mutum mafi karanci guda hudu wanda wannan shine abin da yake a mazhabin Imam Malik da Imam Shafi'i suka ce abin da yasa mafi karanci guda hudu domin ya dace da wancan shedu guda hudu da Allah madaukakin sarki ya sanya akwai wanda suka ce guda uku kamar yadda wannan Imam Zuhri ya tafi akai akwai wanda suka ce guda biyu zuwa sama kamar yadda Ikrima ya tafi akwai wanda ya ce guda ɗaya talma ya isa duka wannan maganganu ne na malamai wanda dai a ƙarshe suna nuni da cewa lallai dai sun yadda akan cewa Allah madaukakin sarki ya samar da wani adadi da za su gani sun dai yi ikhtilafi ne akan abin da ya shafi wannan adadi din abu na gaba cikin masail da malamai suke tattaunawa a ƙarƙashin wannan aya shine waye wanda yake da haƙƙin zartar da wannan hukunci ma'ana yanzu da Allah ya ce fajridu tana kaina tana kanki tana kan mu kawai da mun tabbatar da wadda ta laifi sai mu kamo ta mu taro jama'a mu kawo tsumagiya mu tsabge ta bulala dari ba haka bane ba wannan hukunci yana hannun majibinta lamari wanda al'umma ta yadda da cewa waɗannan su ne shugabanninmu su ne alƙalanmu su ne masu zartarwa to waɗannan su ne suke da haƙƙin da za su zartar da wannan hukunci ba kowa ba mu gane wannan yana da matukar muhimmanci kamar yadda Imam Qurtubi ya kawo wannan matsala a ƙarƙashin tafsirin wannan aya yake cewa babu wani sabani tsakanin malamai akan cewa lallai shugaba jagora shine zai zartar da wannan hukunci ko kuma wanda yake a makafin sa ta yanda wataƙila in baya nan ya sawa ne kai min rubon ƙwarya nayi tafiya to da zai iya zartarwa ko abin da ya shafi yanke hukunce hukunce shugaba ba zai iya yi da kansa ba sai aka samar da alƙalai wanda mu gane a farkon musulunci abin da ya shafi kasancewa malami kasancewa mai tarbiyya mai fatawa kasancewar mai zartar da hukunci shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma akan wannan sunnar har bayan shi khulafa'ur rashidun suka kasance har zuwa shekaru masu tsayi bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma daga baya da al'amura suka yawa daular musulunci ta ƙara faɗi sai ya kasance an fara karkasa abubuwa mai mulki yayi mulki malamai su malanta su fatawa masu zartar da hukunci alƙalai su ma su yi aikin su da haka irin wannan yanayi idan ya zama to ga wanda aka sanya a cikin al'umma su ne suke da alhakin sauke irin waɗannan al'amura to sai ya zama to alƙali shi yake da haƙƙi ba wai kowa ba sa'in da kuma Imam Shafi'i ya nuna cewa lokacin da ake magana ta bayi ma'ana lokacin da ake rukan bayi to wanda zai zartar da wannan hukunci shine ubangidansu domin su bayi ne ba cikakkun ƴaƴa ba sannan Imam Al-Qurtubi dai ha'ilau ya kuma kawo matsalar abin da ya shafi wani irin duka za a yi wace irin tsumagiya ko tsabga ko bulala za a yi amfani da ita kuma yaya ne yanayin da za a yi to kamar yadda muka sani addinin musulunci addini ne na tsakiya addini ne da baya matsantawa kuma baya yin sakaci komai yana tsayawa a tsakiya dan haka za a samu bulala ne wanda take tsakiya ba wata mai kama da tawasan yara ba ba kuma wata wanda take kama da mutum ya kai makura wurin azaba da rashin tausayi ba murtike kiya dan aka zabga wa mutum wata kila sai jikin sa ya fashi kuma sanda za a yi dukan shi ma so ake yi mutum yayi kadaran kadahan ba yin kamar wasa yake yi ba ba kuma ya daddage ba dukan dai da ake so a yi shine dukan da mutum zai ji zafi idan an masa amma ba zai fasa jiki ba ma'ana duka wanda yake tsakatsakiya har wani daga cikin malamai yake cewa dukan da idan mai yin shi ya tashi yi hannunsa ba zai rabu da hamatarsa ba sa'ilin da zai daga bulalar ma'ana ba irin dukan nan da sai an daga hannun sama sannan a sakko ba kai ka san wannan an dage karfi wanda wannan shine abin da galibin malamai suka tafi akan shi kuma a bisa wannan sai mu fahimci cewa addinin musulunci addini ne da komai yake sanya ka a mahallinsa yake kuma kokarin sanya al'amura akan yanayi na tsakatsakiya ta yanda kasancewarsa addini mai sauki zai kara tabbata a cikin al'amuransa koda kuwa a cikin abin da yake yanke haddi ne wannan shine abubuwa da na ga cewa lallai masu muhimmanci ne mu dan tattauna a ƙarƙashin wannan aya ta az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda malama bismillah
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين
الله يسعدك على الخير الله ما أوكاكين سلكي يتشغى بدأ bayani ko ya ci gaba da kawo waɗannan ayatin bayyinatin da ya ambata ayoyi bayyananni Allah madaukakin sarki ya ce mazinaci baya aure sai da karuwa ko mushrika kazalika karuwa kuma bata aure sai da mazinaci ko mushriki an kuma haramta wannan ga mu'minai anan Allah madaukakin sarki yana ci gaba dai da bayyana irin muni da laifin zina yake da shi da kuma irin yanda aka sanya shi ya zama to dalili ne da za a yanke wasu igiyoyi na mu'amala ta zamantakewa da ma'abocinta a cikin al'umma ba dan cewa an kyamace shi kasancewarsa musulmi ba sai dan cewa wannan aiki ne wanda yake aikatawa wanda yake mummuna wanda ya kai izuwa ga abin da ya shafi kulla auratayya ma a kyamaci hada ta da shi da mai aikata irin wannan ne kamar yadda muka sani al'amari na auratayya ko kulla aure yana daga cikin abubuwa da suke muhimmai a gurin ƴan adam a gurin musulmi duk wanda ya je neman aure aka ce ba za a bashi ba saboda halinsa kaza zai ji ciwo zai ji zafi a cikin zuciyarsa ba ma shi ba wanda yake da alaka da shi ma zai ji wannan ciwon an kyamace mu saboda kaza sai kaga an rike abin nan shekara da shekaru ana nana tashi dilan da gaban magana ta kawo sai a ce amu da aka kyamace mu saboda kaza ko saboda namu bai da kaza to sai Allah ya sanya irin wannan hukuma din ga wanda yake aikata wannan laifin kuma ya kiya duba saboda wannan abin ya mai ciwo a cikin zuciyarsa Allah madaukakin sarki yace azzani la yankihu illa zani mazinaci bai dace ba ba kuma zai auri wadda take mazinaciya ba wazzaniyatu la yankihuha ba bai dace ya auri wata bafashe mazinaciya ko da take mushrika kamar yadda shi ma mazinaci bai dace ba kuma bai inganta ba ya auri wata wadda take ba mazinaciya ba ba ko mushrika ba anan kalmar la yankihu ba zai aura ba wanda shine wannan a zahiri na larabci la tankihu ba za ta aura ba sai malamai suna da maganganu akan me Allah madaukakin sarki yake nufi da azzani la yankihu azzaniyatu la tankihu izuwa ga maganganu waɗanda suke masu mafiya muhimmanci akai kuma wanda malamai da yawa suka fi tafiya akan su kadai zamu takaita da su na farko al-imam ibn kathir rahmatullahi alayhi a karkashin tafsirin wannan aya yace wannan labari ne da Allah madaukakin sarki yake bayar na cewa bi anna zani la yata'u illa zaniyatan aw mushrika mazinaci ba fa zai tara ba ba zai kusanci wata bafaci mazinaciya yar uwarsa wadda ta yadda da cewa za ta saba wa Allah akan wannan laifi ko kuma mushrika wadda dama tun asali ba ta yi imani da cewa Allah ya haramta wannan laifi da haka ba ta ganshi ma a matsayin laifi ba kai tsaye za ta aikata shi ai ba wadda za ta yi ma mazinaci biyayya sai mazinaciya yar uwarsa ko mushrika da haka a gurinsu sai suka tafi da cewa la yankihu ai la yujami'u la yatabu a gurin sa la yankihu tana nufin cewa ba zai kusance ta ba ba zai sadu da ita ba irin saduwa da ɗan namiji yake yi da ya mace akan haka suka tafi akan wannan fassara wanda malamai da yawa sun tafi akan wannan ra'ayi inda suke ganin cewa lallai wannan shine hakikanin abin da Allah madaukakin sarki yake nufi daga cikin su magabata akwai Mujahid bin Jabir Ikrima Sa'id bin Jubair Urwa bin Zubair da sauransu wanda kuma al-Imam Ibn Jarir al-Tabari shi ma a karkashin tafsirin wannan ayar ya fitar da riwayoyi wanda suke da tabbatattun isnadi akan cewa lallai sun tafi akan cewa abinda Allah madaukakin sarki yake nufi da la yankihu ay la yujami'u kamar yadda cikin malamanmu na irin kusa-kusan nan al-Imam Ash-Shinqiti a cikin littafinsa Adwa'ul Bayan shi ma ya tafi akan la yankihu ay la yujami'u la yaqau cewa mazinaci ba wanda za ta mai biyayya a gurin wannan haramtacciyar saduwa sai mazinaciya yar uwarsa ko kuma wadda take ba ta yi imani da Allah madaukakin sarki ba ma'ana mushrika kamar yadda ita ma mazinaciya ba wanda zai yi mata biyayya ya ba da kai guri ya hau sai dan uwanta wanda yake mazinaci ko wanda yake mushriki sai Allah madaukakin sarki ya ce wa hurrima zalika 'alal mu'minin Allah madaukakin sarki ya haramta kuma fa aikata hakan akan bayinsa waɗanda suke mu'mini jiya mun faɗa cewa Allah madaukakin sarki yana daga cikin hukuncen hukunce ko abin da ya haramta wanda yake kusantar samaniya kine shine zina Allah ya ce wala taqrabu zina da haka in har bawa mu'mini ne to an yi ne wa hurrima zalika 'alal mu'minin Allah madaukakin sarki ya hane su da aikata wannan laifi wannan akan fassara ko ra'ayi na malamai na farko kenan ra'ayi na biyu wanda tun shi ma yana da magoya baya daga cikin malamai da yawan gaske shine cewa Allah madaukakin sarki ba wai yana magana bane ba akan zinar karan kanta suka ce ana magana ne akan aure hakikata la yankihu ay mazinaci ba zai auri mace bai dace ya auri mace bai halatta ya auri mace wadda take wani abu face wadda mazinaciya ko mushrika kamar yadda ita ma mace bai dace ba bai inganta ba ta auri namiji bayan ta kasance mazinaciya amma ta je ta auri namiji wanda yake na kirki wanda baya aikata irin wannan dabi'a anan su ma suka kafa hujja da cewa da Allah ya ce wa hurrima zalika 'alal mu'minin an haramta wa mu'minai haka ma'ana Allah ya haramta wa mu'minai da su aikata irin nau'i na wannan auren na kwado ga mutumin kirki wanda aka san shi da dabi'a ta kirki ta kwarai to kuma sai ya je ya auro yarinya ko mace wadda yake an shede ta da aikata wannan alfasha a cikin al'umma ba wai bayan ta tuba ba tana kan aikata wannan laifin ya auro ta ya kawo ta gidan ta shi da hujjar cewa yana son ta to wannan kuskure ne kuma laifi ne suka ce domin wannan ya dace da fadin Allah madaukakin sarki a cikin aya a cikin suratul nisa inda yake cewa muhsanatin ghayra musafihatin wala muttakhidati akhdan Allah da yake fadan siffofi da yanayi na mace wadda za a aura sai ce muhsanatin suna masu kame kawunan su ba mazinata ba ghayra musafihatin wala muttakhidati akhdan sannan ba waɗanda suke riƙar farka a waje kazalika da ya dawo bangaren maza ya ce muhsinin ghayra musafihin wala muttakhidi akhdan masu kare kansu masu kame kansu daga aikata laifi na zina sannan kuma ba waɗanda suke rikarfar ka na bangaren mata a waje ba wannan kuma yana daga cikin dalilai da Imam Ahmad bin Hanbal ya dogara da su gurin yanke ko samar da hukunci na musamman da cewa bai inganta namiji wanda yake kamamme mai mutunci ya auri mace wadda take anshere ta da aikata wannan laifi ba har sai ta tuba kamar yadda baya inganta a kulla aure tsakanin mace wadda aka namiji wanda aka san ya shahara an tabbatar da yana aikata wannan laifin ba tare da ya tuba yayi tuba wadda take ingantacciya ba kuma wannan magana ko wannan ra'ayi na nau'i na fassara na biyu wadda suka tafi akan cewa aure ake nufi shine abinda Ibn Taymiyyah da yawa daga cikin malamai suka tafi akan su Al-Allama Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di yake cewa a cikin wannan magana sai mu fahimci akwai bayani tsarar da Allah madaukakin sarki yake yi na nuna muni da kaiwa makura na kyamata akan abin da ya shafi laifin mai aikata zina ta yanda illar ma kadai fa ba wai a kansa za ta tsaya ba har a waɗanda suka yi cakuɗe ɗeniya da shi ko suke zamantakewa da shi cewa ana ganin cewa wannan illa ta shi za ta iya shafa su shi isa ma Allah madaukakin sarki bai yadda a cakuɗa ko a yi auratayya da irin waɗannan wanda suke aikata irin wannan laifi Al-Imam Ibn Kathir rahmatullahi alayhi a ƙarƙashin tafsiri na wannan aya ya kawo hadisi wanda Imam Nasiruddin Al-Albani ya inganta shi daga Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu yake cewa wani mutum ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana neman izinin sa ma'ana yana neman manzon Allah ya saha masa ya rasulullah yake cewa ya rasulullah na zo gurin ka ina neman izinin ka akan wace mace ummu mahzul mace ce wadda an riga da an santa cewa zaman kanta take yi karuwace amma ne shi sai Allah ya jarabce shi da ita kuma ta yi mishi arzin cewa za ta aure shi in ta aure shi ma za ta rika ma ci yadda shi ita ce za ta rika mai hidima sai ya zo gurin manzon Allah yana tambayan manzon Allah ya rasulullah ya zan yi ga abin da ya taso menene abin da ya kamata in yi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta mishi azzani la yankifu illa zaniyatan aw mushrikatan wazzaniyatu la yankifuha illa zanin aw mushrik waɗannan masu magana ta biyu da suka tafi akan cewa aure ne suka ce gashi kiri-kiri da wannan mutum yazo yake tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai izini akan auren ummu mahzul ga abinda manzon Allah ya ce mishi bal ma a wata riwayar ba cewa akai fa qara'a alaihi rasulullahi ba cewa akai fa anzalallahu kamar wannan abin shine ya zamo ma dalilin saukar da wannan ayar kazalika akwai asar wanda yake daga Amr bin Shu'aib wanda ya rawaito daga babansa da ta zuwa kakansa yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana akwai wani mutum wanda ake ce mishi Marsad bin Abi Marsad akwai wani mutum wanda yake sunansa kenan Marsad ibn Abi Marsad ya shahara da cewa mutum ne wanda yake zuwa garin Makka yana yin fito na fursunonin yaki ma'ana wanda mushrikai suka kama daga cikin bangaren muminai suka aje su a gurin su suka taskance su a matsayin fursunoni na yaki shi kuma aikin alkhairin da ya daukar wa kansa shine zai bi ya je da dabara da hagu dama ya yi kokari yana fitan wa'annan mutane da aka kama su a gurin mushrikai ya dawo da su har zuwa garin Madina dan haka ya tafi yin wannan hidima ta sa sai ya zamanto akwai wata mace wadda ake ce mata Ana ita wannan mace ta kasance mutuniyarsa ce farkarsa ce tun kafin zuwan musulunci lokacin yana garin Makka dan haka da yaje a wannan lokaci ya riga da ya aje alkawari da ɗaya daga cikin fursunonin yakin nan cewa zan zo in tafi da kai sai ya ce to da ya isa lokacin dare yayi sai dai sai ya samu wani bango wani garu sai ya zauna a wannan gurin ma'ana ya kwanta yana jiran damar da zai samu da zai je yayi wato ko ya dauko wannan mutum su taho tare da shi yana a nan wannan gurin yace a karkashin wannan garu inda ya zauna yace a daren nan dare ne wanda yake mai haske ta iya mu ce akwai hasken farin wata a wannan daren sai Ana ta taho tana tahowa sai ta hangi duhuwa ta cewa akwai mutum da yake a zauna a can gurin tana karasowa sai ta gane shi mutumin ta ne ta san shi da haka koda da karancin haske tana zuwa sai ta gane shi sai ta ce marhab irin wane kai ne din nan sai ya ce eh ni ne sai ta ce marhaban wa ahla sanni da zuwa lale da maraba halumma fa bit indana al-laila zo mu tafiya kawai shikenan nayi bako na musamman zo mu je ka kwana a guri na sai ya ce mata ya ana haramallahu zina yanzu shi musulmi sai yake kiranta da sunanta ya gaya mata cewa Allah madaukakin sarki ya haramta zina ita kuma da jin wannan sai ta tinzira kawai sai ta yi kuwa ya ku waɗanda kuke kwance a cikin tantunan nan ku fito ga wani mutum nan ya zo zai ɗauke muku ko zai sace muku fursunonin yakin ku ma'ana tunda ka ki yadda ka bi ni ka zo a je a yadda aka saba to kai ma ranka sai ya ɓaci dan haka yace ya tana yin wannan shela me zai yi a ɗabi'a ta dan adam kokarin arcewa zai yi ya tafi ya ce mazaje guda takwas suka biyo bayansa saboda wannan shela da kai da ya gudu bai tsaya a ko'ina ba sai wani dutse da ake ce mishi Al-Khandama a garin Makka ya je ya ɓuya a cikin wani kogo a cikin wannan dutse mutanen nan suka zo suna ta zagaye suna nemansa har suka zo ya ce yana inda ya ɓuya ɗaya daga cikinsa har sai da ya yi bawali a kansa amma Allah bai nuna musu shi sun gansu ba Allah ya makantar da idanunsu da haka ya ce da suka gama suka tafi sai ce farajatu ila sahibi sai na koma gurin wannan mutumin nawa da muka kulla wannan alkawari da shi ya ɗauko shi ya yi fitan shi suka tafi har zuwa garin Madina sai ya ce hatta ataitu bihi almadina fa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya isa Madina sai ya je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya je yana tambaye shi ya rasulullah anki fa anaqan ya manzon Allah zan yi auren anaq ya manzon Allah zan yi auren anaq karo biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ce da shi komai ba har sai da Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين سيما زم الله يا أيكي أكرى مرثد ابن أبي مرثد سيتي يا مرثد دا آية أن لا يسوكر فلا تنكحها هي كم بزاك أوليك وأن الرواية حكى الإمام ابن كثير رحمة الله عليه يكاوتكم إمام ناصر الدين الألبانية إن كان تاتا أشهي إلواء الغليل وأن دونا mutane da dama ko malamai da dama sun tafi akan cewa ita ma za ta iya kasancewa sababi ne na saukar wannan aya to abinda nake so duk mu kai gare shi shine waɗannan asar guda biyu na Abdullah ibn Amr da wannan kissa ta Marsad ibn Abi Marsad da waccan farka ta sha'ana ko mu ce tsohuwar farkar sa'ana tun da bayan musulunci ya barta suna tabbatar da cewa abinda Allah madaukakin irin wannan akwai hadari a wanda yake yin yake zaune tare da shi dan ta iya yiwuwa azbin da Allah madaukakin sarki zai iya zartar mishi ko saukan mishi na fushinsa ko azabarsa a rayuwarsa ta duniya ke ma yayi na so ya taba ki ko ya zamanto ya bibiye ki dan haka akan wannan fuskar ake magana amma wanda ya tuba kan ai maganar sa ta kare illa man taba wa amana wa amila amalan saliha dan haka bayan mutun ya tuba kuma magana kuma ta kare insha Allah ta'ala ba ma a dauko abin da ya wuce ya gabata domin afallahu amma salaf wannan tana tambaya wai ina da makaranta da nake koyarwa to tayi addu'o'i na alkhairi ubangiji Allah madaukakin sarki ya amsa addu'o'in alkhairin da kika yi min ya kuma azurta ki da ninkin baninkin abin da kika roka min da ma duk waɗanda suke zaune a wannan wuri ba ni da makaranta alal haƙiƙa ba na koyarwa aji abinda ni nake da fahimta akan shi na abin da ya shafi ba wa gudun addini Allah madaukakin sarki gudumowa ta hanyar ya da shi yana da fuskoki da yawan gaske kowa kuma yana ba da gudumowa ne gwargwadon abin da Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙa mishi kullum muyassarun lima khuliqa lahu akwai wanda sun kware a koyarwa a aji su anan Allah madaukakin sarki ya ba su baiwa ga alaran miyana kullun nakan ce koyarwar da take yi ni ban hango kaina zan iya irin wannan ba ita Allah ya sauƙaƙa mata wannan fannin ni kuma anan din Allah madaukakin sarki ya ba ni damar da nake ba da yar gudunuwa ta dan haka in akwai wani abu makamancin wannan gaba in Allah ya sa kuma da rabon za a shige ci to insha Allah zaki ji labari wannan tana cewa wai ta ji an ce dole sai an san ma'anar alqur'ani mai girma to shine take tambaya akan matsayin wanda bai san ma'anar alqur'ani ba kuma yake karanta shi
dole sai ka san ma'anarsa sannan zaka samu ladan karatu kuma ta yaya zaka san ma'anar tasa ta rufe tambayar ta da addu'o'i muhimmai wanda Allah ya sani naji dadin su a raina Allah madaukakin sarki ya amsa kuma ya saka miki da alkhairi abinda ta tambaya akai na cewa dole tambaya ta farko ta ji an ce sai mutun ya san ma'anar alqur'ani to shine take tambaya yaya matsayin wanda bai san ma'anar alqur'ani ba yake karanta shi sanin ma'ana ta alqur'ani yana daga cikin manufofi da Allah madaukakin sarki ya saukar da alqur'ani domin sa shine ayi tadabburi ayi tintintini a cikin ayoyin Allah madaukakin sarki tintintini da zurfafa tunani kuma a cikin ayoyin Allah baya samuwa sai me mutun ya san ma'anar alqur'ani dan haka ki san ma'anar alqur'ani gurgudan hali shine abin da shari'ar musulunci take miki umarni da ke ta yanda ke Allah ya miki fatahi kika san fahimta ta alqur'ani kika fahince sa bai zama lallai irin sai wa yar uwarki ko yayyaki ko kawarki ko makociyarki ba kowa Allah yana buda masa gurgudan hali abin da ake so karki zauna baka kokarin sani din kuma hanyoyin da zaka buka sani din ai suna da yawa ni kullun nakan fada lokacin yanzu ilimi yayi sauki amma kuma ilmantuwa tayi wahala sa'ilin da lokacin da ilimin ne yake da wahala amma ilmantuwar kuma suna da himma gurin yin ta mu yanzu a cikin sauki a gida kina zauni zake bi karatu na malamai a zaurukan su a masallatai littattafai cikin sauki aka sauke amma kuma Allah ya shirye mu ka salan mu tayi yawa sa'ilin da kuma a wancan lokacin su da kayan karatun da yarfa gumi da wahala da tafiya mai tsawo ta wata da watanni ana neman a samu hadisi ɗaya ko ai kaza su kuma suka juri waɗannan wahalhalin domin riskar wannan alkhairi dan haka abinda zan miki nasiha da shi da kaina shine ki yi kokari gurgudan halin abinda kika samu na dama karki wasa da shi wurin sanin ma'anonin alqur'ani ta hanyar karanta tafsiran malamai waɗanda ga sunan yanzu alhamdulillah bayan tafsirin marigayi Sheikh Mahmud Gumi da muke da shi yanzu ga tafsiri na fayyataccen bayani da Professor Muhammad Sani Jallemu Allah ya kara mishi lafiya ya fitar ga tafsiri na marigayi Sheikh Jafar Mahmud Adam da aka fitar da wani bangaren sa a rubuce wanda zaki karanta Hausa ce mai sauki irin tamu idan wancan tarjuma ya dan miki wahala saboda yanayi na Hausa da watakila akai amfani da ita gurin tafsirin Sheikh Mahmud Gumi Allah ya kara Allah ya gafarta masa ki kokari ki ruko da wa'innan gurgudan hali ki buda ki karanta ki saurara daga tafsirin malamai ki sani ki kaza sai ki ga a hankali sannan ba ta hana zuwa amma maganar tabbacin lada gaskiya ban taba karanta wani abu wanda yake nuna cewa wai idan baka san ma'anar harfin alqur'ani da kake karantawa baka da lada don manzo Allah cewa yayi man qara'a harfan wanda ya karanta ba wai wanda ya fuskanci ma'ana ko ya kiyaye ma'ana ko dole sai ya san ma'ana ba dan haka kike karanta gurgudan abinda Allah madaukakin sarki ya hore miki insha Allah kina da lada wannan ta ce wa me hukuncin wanda ya yunkurin aikata laifin zina wanda bai kai ga aikata shi ba aka kama shi to akwai hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wanda ya himmatu ma'ana ya kudura niyya watakila ma ya yunkura domin aikata wani laifi sai ya fasa aikata wannan laifin ba za a rubuta mishi laifin wannan laifin da ya kudura aikatawa ba kamar yanda wanda ya yi yunkuri ya himmatu ya yi niyya na aikata wani aiki na alkhairi sai wani uzuri ya zo ya shiga tsakanin shi da aikata wannan laifin za a rubuta masa ladan wannan kyakkyawan niyyar da ya kudura a zuciyarsa wanda wannan yana daga cikin fuskoki na sauki na addinin musulunci da rahamar Allah madaukakin sarki ga bayinsa da haka idan har Allah madaukakin sarki ya sa kafin akai ga aikata wannan laifin muna kyauta da tan cewa ba a aikata shi ba kuma insha Allah ta'ala baki da laifi sai dai ya rage da kalmar da kika faɗa ta ƙarshe aka kama shi ba wai shi yayi niyya yaji tsoron Allah ya bari ba akwai bambanci da aka ki dauka cewa wannan kamakin ko wannan fallasar da aka samu Allah ne ya soki da rahama domin ki da cikin hayyacin ki kokarin riko da dalilin da zai hane ki yunkurin irin wannan aiki a gaba Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu baki daya to wannan tana magana akan wanda Allah ya jarabce shi da lalura ta fitar da iska baya iya rike ta sai take cewa kowane lokaci tana iya kubce masa shin idan yana cikin yin sallah hakan ta akuya matsayin sallarsa sallarsa tana da abin da ya shafi rashin iya rike ko lalura da take gadarwa da dan adam rashin iya control na dukkanin abin da yake fitowa daga mafita din nan guda biyu to Allah madaukakin sarki la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha haka yace Allah baya dorawa bawa sai abin da me sai idan haka fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah gurgudan abin da dama da hali da iyakaiwa makurar kamanta umarnin Allah ya ba ku dama kin yi alwala kin zo kin kabbara sallah wannan uzuri ya uku a cikin sallah babu hukunci da shi amma da zaran kin sallame sallah kike so ki miƙe ki sake yin wata sallar wannan abin ya uku to zaki sake wata alwala koda wani irin nau'i ne tunda anan ita yi magana akan abin da ya shafi iska irin shi ne dai waɗanda suke fama da abin nan mai ake ce musu masu yawa da kuma masu yoyon fitsari ko irin wannan lalurori din ko mace wadda take a cikin jini na istihada duka irin waɗannan hukuncin sai domin ba su da iko akan abin da yake aukuwa kowace sallah za su yi mata alwalata daban dan haka kamar yadda kika faɗa ko a sallar tarawih ko a sallar nafila abinda dai zaki shine kowace sallah zaki mata alwalata daban kuma ki ihtisabun wannan Allah madaukakin sarki ya tabbatar miki da lada insha Allah wannan shine abinda na iya halartowa na abinda ya shafi wannan tambayar idan akwai wani ƙarin bayani in Allah ya yarda gobe ko na ga wani abu wanda yake sabanin haka insha Allah zan faɗa su kenan المبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول يا الله مدوقكين سركي منا روقنك لدكن سونا ينك كاواوا دسكوكم كما سكمالا Allah kai ne mai yi kai ne mai bayarwa kai ne mai zartarwa kai ne mai ni'imtawa ubangiji Allah muna godiya a gare ka akan wannan falala da kai mana ta riska waɗannan kwanaki masu albarka ubangiji Allah ka bamu ikon aikata alkhairi a ciki Allah ka bamu ikon yakar zuciyarmu da kasala gurin aikata ayyukan alkhairi a cikin waɗannan kwanaki masu albarka Allah ka karba daga gare mu Allah ka ribanya mana Allah ka karba daga gare mu Allah ka ribanya mana Allah ka karba daga gare mu Allah ka ribanya mana kurakurai da tasgaro da tawaya da ajizanci na dan adam da muke gudanarwa a yau da gobenmu da cikin ibadunmu ubangiji Allah madaukakin sarki ka yafe mana Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ka yayo masu damuwa a cikin mudamoyinsu masu bukata ta alkhairi ubangiji Allah ka biya musu bukatunsu na alkhairi waɗanda suke da bukatu na musamman a gurinka ya Allah kai ne mai yi ubangiji Allah ka azurta su ka buɗa musu daga fastocin arzikinka waɗanda suke masu ciki ubangiji Allah ka sauke su lafiya masu neman haihuwa Allah madaukakin sarki ka azurta su da zuriya tayyiba masu neman haihuwa Allah ka azurta su da zuriya tayyiba waɗanda suke da yaya ubangiji Allah ka ba su ikon tarbiyyantar da su akan tarbiyya ta addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ubangiji Allah kai mana jagoranci a lamuran mu Allah ka shige mana gaba Allah ka tausaya mana sananin rayuwa da ake ciki ubangiji Allah ka kawo mana sauki da sassauci babu wani mai sassautawa mai kawo mana mafita sai kai ya Allah ubangiji Allah ka yaye mana damoyin da ake ciki Allah ka buɗa mana daga kokokun arzikinka shugabanni da Allah madaukakin sarki ka sanya aka zaba a wannan zabuka da suka gabata ubangiji Allah ka ba su ikon jagoranta mu bisa adalci Allah ka sanya tausayin mu a cikin zukatansu Allah ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da yake ba sabanka bane ba ko kaucewa hanyarka ya Allah ubangiji Allah ka sa yanda muka hada a wannan guri lafiya Allah ka tara mu aljannatul firdausi kamar haka baki daya Allah ka karba daga gare mu wannan zama da muke yi ubangiji Allah ka karbi alkhairin da muka shuka a ciki abinda muka kuskure ko muka yi gangarci ko tuntuban harshe ubangiji Allah ka yafe mana yanda muka zo wurin nan lafiya Allah madaukakin sarki kamar da kowa gidansa lafiya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته